أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake dai da kuma aiki da karantawar Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa mu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Allah ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Allah ya mana baiwa da shiga aljanna ta ƙofar Rayyan, albarkacin azumin wata Ramadan da sauran azumi da muke gabatarwa. Yau da ikon Allah za mu tashi a 11 ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1446. Idan mun kula mun yi wa kanmu wa'azi kuma mun yi karatun tanutsu, za mu gane watan Ramadan na tafiya ya bar mu. Saboda Ramadan zango uku ne: zangon farko, zangon tsakiya, zangon ƙarshe. To a wurin Balarabe, daga ta fara abu to ka yi rabinsa. Ran da aka yi ɗaya ga Ramadan to an yi rabi. Suna ce al-ibtida nisful amal, wato fara abu shi ne rabinsa. Duk abin da aka fara shi to yana da ƙarshe. Allah ta'ala ne bai da ƙarshe, amma duk wani abu da aka fara shi to ƙarshen sa ya zo shi. Saboda in an fara to akwai rangamawa, in ba a gama ba akwai rambarin duniya. Ramadana yau muna 11 ga wata. Yara suka ce 10 na marmari, 10 na wuya, 10 na dokin sallah. To yau dai mun gama 10 marmarin, mun shiga na tsakiya. To yadda na marmarin ya kare, haka na tsakiyan zai kare. Don haka ƴan uwa, mu sake laɗa dantse, mu nemi kana fa gaba ɗaya shi ne, ba wai don a sa mu jin yunwa da kishirwa, tukar muhimmanci. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Kuma ina aiki da wannan dama in ce mu ma da muke ɗaukan wannan lokaci muna isar da saƙon Allah zuwa gare ku, da ni da aran ma da sauran duk masu taimaka mana, fa muna neman addu'a. Babu wani wanda bai da buƙatar addu'a, in ma akwai sai dai ko shi aran ma da. To kana da shi kai mazo? Okay, to ya ce shi ma yana da shi. To da haka da Allah sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i. A mana addu'a bi zaharil gayb. Mu ana mana, ba mu ma san ana mana ba. Akalla muna da midiya 98 da ke isar da saƙo. Duk mai ji na daga wannan midiya to muna baran addu'a. Na'am, muna baran addu'a da Allah. Amana addu'a, a taimaka mana, amana addu'a. Muna baran addu'a, ayyukan da muke muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su. Iyayenmu muna fatan Allah ta'ala ya gafarta musu. Rayuwarmu Allah ya ƙara mata albarka. Zuriyarmu Allah ya ƙara mata albarka. Bukatun da muke da shi a wurin Allah, Allah ya biya mana. Sharri da muke neman kariya, Allah ta'ala ya kare mu. Allah ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. A duniya ya mana baiwa da hayatun tayyiba, a lahira ko muna roƙon Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna. Idan muka roƙi addu'a a wurinku, na tabbatar da cewa ba mu yi buri wajen roƙo ba ko? Don ko Bahaushe ya ce, a ramawa ba kura ba na ga muku alama wa mai tafsiri da mai jan baki aniyar su anan ba kura yayi bane sai mai tafsiri ne da mai jan baki to mu ma aran ba mana aniyar mu idan ka ji an ce aniyar mutum ta bi su iya ta fada to aniyar ce ba ta da kyau to mu muna roƙon a saka mana da aniyar mu da muke muku Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya darasi na 11 ko ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana sai mu karanta su gabanin mu cikin karatu insha Allah ina fatan mu takaita lokacin tambayoyi don a samu karatun da yawa ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ina mata
barka da shigowar
wannan wata
mai albarka to da shigowar goma na wuyan komai to bismillah to muna godiya da maraba da zuwa ramadan
da Allah ya kan bani
sa'a amin ya hayyu ya hayyu
Allah tambaya ta ita yana halatta musulmi ya shiga aikin soja a kasashen da ba na musulmai ba kamar irin su Amerika da Ingila
Ibn Uthaymeen da malamin sa Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi ma suna da fahimtar hakan halal ne idan muka duba tafsiri na Ibn Uthaymeen da yawa aya ta 8 cikin suratul Mumtahina da Allah ta'ala yake cewa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وأن آية تتكوث الله يتي بيحنا كبا أكن جماعة دباسا يا كنكو أشن الدين بس شرق أجدا جنكبا بس بيّن التوثة دكوبا ذاكو إيا مؤاملة لكوكو جبنكيسو kuma ku mutu adalci in kuka yi haka Allah yana so mutane masu adalci karkashin wannan aya sai ce in musulmi ya samu kansa a kafar da ba ta musulmi ba sai ya zama an buƙace shi da yin wani aiki ko na soja ko dan sanda ko wani aiki dai da yake da expertise yake da kwarewa a kai sai ce matukar kasar ba ta shahara da abin da kawai ta saka a gaba shine zalunci ba bata shahara da ajandar ta kadai shine yakar musulmai ba matukar dokokin kasar a aikin jami'in tsaro shine tabbatar da zaman lafiya kare dukiyoyin mutane kare rayukansu da makamantan su yace a wannan wuri halal ne saboda mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya halatta in ma aka samu taimakekeniya har lada ana samu siyayyen halitta a garin makka a garin madina yayi mu'amala da waɗanda suke ba musulmai ba a cikin mu'amala fa suke marshida da cewa si al'adu si amintacce ne to kula ga wannan yana da halatta a yi wannan idan ya kasance don a kare saboda duk inda za a kare rayuwar innocent mutum da bai da laifi musulmi ko ba musulmi ba a kare wannan rai ka kare ran dan adam kai ko rayukan dabbobi aka kare a wurin Allah ana samun lada shanu ne a kare su daga halaka akwai lada abin da shi ruwa zai mutu ka dauki ruwa ka ba kare ya sha a wurin Allah ibada ne tunda karuwa ma Allah ya yafe mata mafhum tayyib bai ga haka malamin sa shi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahmatullahi yayi magana na halastin haka a tafsirin sa na tafsirul karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan a cikin tafsirin surat yusuf daidai inda Allah ta'ala yake cewa qala ij'alni ala khaza'il al-ardi inni hafizun alim cikin surat yusuf aya ta 55 karkashin wannan aya sai yake cewa annabi yusuf annabi ne na Allah kuma kar mu manta annabi ne dan annabi jikan annabi kuma jikan annabi annabi amma annabi yusuf da kansa ya samu sarkin da ba musulmi ba a kasar da ba a shari'a da dokar Allah sarkin da yake ya kafirce wa Allah shi da kansa ya same shi yace ina so kai appointing dina a matsayin minister of finance and natural resources kuma sarkin ya bashi sannan kuma annabi yusuf a matsayin sa na annabi yayi sajin karkashin sarki wanda yake ba musulmi bane. Yace me dalili? Yace saboda masalih amma. Idan hidimar da za ka yi akwai maslahar al'umma, koda ba za ka hana duk laifi ba, ya zama dai za a baka wani dama ka rage barna daya ka kuma jawo fa'ida guda daya, sai yace to anan ya halatta kai aikin. Ba zai yi ka shiga soja a kasar Germany ko Amurka ko Ingila ka hana duka barna ba, amma in dai za ka shiga ya zama duk inda zalunci yake kai ba za ka yi ba. Kuma in ka ga za a zalunci wani za ka bi kadinsa ka kwato masa haƙƙinsa, in ka akan wannan ka dai za ka iya shiga ciki. Duk wani tsari a rayuwa ba zai kace wai sai yayi daidai da yadda kake so ba. Har shi yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam ayya ba duniya yana shimfidin barin duniya ma yana bada umurni cewa a tsira wani da wani daga cikin jazirar Larabawa. Har shi da kansa bai kammala aikin ba har ya koma ga Allah. Zamanin Sayyidina Abubakar bai kammala ba, wannan implementation sai zamanin Sayyidina Umar aka yi. To kula ga wannan, ita barna ba wanda shi kadai duka zai iya gama ta, amma dai wajibi ne ayi kokari mintin ba minti wajen takaita ta da yawa da kuma jan alheri da yawa, saboda shi lokaci alkali ne. Kula da waɗannan nasofi guda biyu, aikin da za a yi matukar za ka yi aiki ne na tsaro, kare dukiye mutane da rayukansu. In kun je wajen tada rikici, ka tabbatar da baka zalunci wani ba, kuma ka hana a yi zalunci karkashin abin da ke karkashinka, insha Allahu ta'ala kana da lada a kan wannan aiki. Wallahu ta'ala a'lam. So wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Amin ya hayyu ya qayyum. Da iyayenmu da malamanmu gaba daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, duk mai neman addu'a a wurinmu, muna roƙonka da sunayenka mafi girma Al-Hayyu Al-Qayyum. Muna roƙonka da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duk wanda yake da buƙatar addu'a ya rubuta ko bai rubuta ba, ya zo wurin nan ko bai zo ba, yana jin mu ko baya jin mu, ya Allah muna kaskantar da kan, muna roƙonka Allah ka biya mar buƙatunsa na alkhairi. In alheri yake neman Allah ka sadar da shi, in sharri yake neman kariya Allah ka kare shi. Na'am. Dillanci ko dillalanci? Yawwa, ka san kai baka iya Hausa ba.
Ya ya kamata ya kasance ana kawo mana shi daga kano, wato kasuwar tsawon gari da lalima daga tuhobi sigawa yobi da dai sauran mutum da wuce mutura mutura ta, amma wuce surinta alakanta abinda alakanta abin da cewa mai muna tuntunan haramun.
A cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya mujalladi na goma, wato volume na goma, wanda a cikin sai magana akan isu na agent da kuma broker, fatawa zan ce namba na 151 sun amsa tambaya akan wannan cewa a yadda ka yi bayanin nan halal ne ba haramun ba. Al-mawsu'a al-fiqhiyya fatawoyi ne masu matukar muhimmanci da gwamnatin kasar Kuwait karkashin Ministry of Islamic Affairs suka yi tun 1965 aka fara aikin, ba a kammala ba sai 2005. Shekara 40 suka yi ana aiki a kan littafin, mujalladi 45 ne. Kusan duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam daga farko har ƙarshe zai wahala ta matsar da ba a yi magana a kai ba. In ka tara shafuffuka, shafi ya kai 80,500. Idan ɗalibi zai dage ya karanta ta a shekara guda, zai kwashi ilimi mai yawan gaske. Kuma ana fassara ta yanzu haka a yarurruka da yawa, an fassara zuwa yaren Hindu, ana aiki a kan yaren Turanci, ana aiki a kan yaren Bangladesh, ana aiki a kan yaren Malaysia, duka ana kai mujalladi 45 ne. In ɗalibi yana da dauriya na karatu, wannan 45 a cikin shekara ɗaya duk za ka karance, za ka kiyaye ta a girjinka. indai zaka kuma yi haka har ga Allah zaka samu ilimi don yadda suka tattaro malamai da suke aiki a ciki akai abin sha'awa kuma ba sai shi akan matsaba daya ba dukan malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya duk sun hada maganganun su a wuraren da ya dace a kawo in kuma akwai abin da ya dace a yi tarjihi to zai tuna cewa hujja kaza ta fi karfi saboda kaza inda ya dace a baka hujja a yi shiru sai a baka hujjar kawai a yi shiru a rabu da kai da wannan da fatawa na lajnatul da'ima lil buhuth al ilmiya suna da matukar muhimmanci ga daliban ilimi idan za su karanta su Allah ta'ala ya samu wani lafiya dalibin ilimi kada ya damu da sayan mashin ko keke ko mota kadai dalibi da takaddu ake farawa littafai ya dace kana shekara 30-35 ya zama mafi girman kadararka a duniya in za a sayar shine takaddun addini da ka saya shine mafi girman kadararka a lokacin da kake karatu ya dace ya zama a ce gabanin kai tunanin ma gina gida sai maktabar ka ta zauna zanzan amma ba dade bane dalibi ya zama ka iya kyalkyala jikinka ka iya dinki ka yi gaye amma aka je maktabar ka gabaki daya sai zama duk kudin ta bai kai ma takaddun naira miliyan 5 ba sai kaga bai yi ba dalibi na ilimi a yanzu ya dace ya zama duk abin da ya samu maktaba ne maktaba an kana so ka koshi yanzu sai ka yi investing kudi da yawa kuma sai ka karanta takaddun kuma ba takaddu na jarida ba takaddu na ka fahimta ka haddace wannan shine muhimmi dukkan ilimin da ba a kirjin ka yake kana yawo da shi ba to ba cikakken ilimi bane ilimi na hakika shine ilimin da ko ban daki sai ka shiga da shi amma in dai kace sai mun dauko littafi mu duba to ya zama dai kawai wannan wani abu ne kama da ilimi Allah ya samu wani lafiya a wannan volume na 10 a cikin magana akan agents da kuma brokers tambayar nan tana kama da haka menene bambancin agents da brokers mujalladi na 10 sashen 151 menene bambancin agents da brokers in an ce agent shine a baka abu ka sayar idan ka sayar za a iya cewa ka kawo kudin a baka wani abu to kuma a ce na baka shi akan 1000 duk abin da ka kara naka ne to da ka shi agent wakilin bangare ɗaya ne a kasuwanci amma fiye yawa wakilin mai sayarwa ne broker kuma da ya independent intermediary su da ya independent broker za su kawo mai saya da mai sayarwa su yi facilitating kasuwanci din da za a gabatar bayan an gama sai a sallame su za ka su ba su da wani bangare na su amma shi agent bangaren ne kadara yake wakilta a ra'ayin halin malaman sun ce halal ne daga cikin hujjoji da malamai Dimbas rahimahullah ya bada fatawar halalci lajnar da'ima sun ce da brokers da agents wato dillalai duka halal ne daga cikin hujjojinsu shine ta'awanu ala albirri wattaqwa sun saka wannan babin at-ta'awun ne kamar yadda zuwa cikin Qur'ani suratul ma'ida bangaren aya ta 2 cewa bangaren ta'awuni ne duk abin da aka yi agreement ga shi 1000 in ka sai 1100 naka ne ya halatta saboda hadisin al-muslimuna ala shurutihim wanda yake Tirmidhi hadisi na 1352 to da haka sun ce ya halatta Imam al-Bukhari rahimahullah ya bude babi na nuna halaccin yin abin da ya shafi dillanci ko kuma ka da matsayin broker a kasuwanci halal ne haka Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayhi Imam al-Bukhari mullahi yace shi ma yana da fahimtar halalci Atha ibn Abi Rabah yana da fahimtar halalci Imam Malik bin Anas rahimahullah shi ma iya da fahimtar cewa halal ne Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah shi ma iya da halal ne an tambayi ibn Abbas radiyallahu anhu me matsayin abani sai da kaya da karabin cewa in dan dora wani abu ribar ta wace yace halal ne abin da ka sabu a kai amma sharuɗa biyu na da muhimmanci na farko idan za ka yi agent ko broker malamai suka ce wajibi ne ya zama abin nan da za ka sayar ka san shi in an baka mota ka sayar ka san ta in an tambaye ka gaskiya za ka ce tana da matsalar inji an sauke injin ta sau biyu ta ci kaza da kaza an taba hakari ne ta sau daya amma ga yadda ta yi aka yi fadil bitin ɗinka aka yi runar gyara ta tukunna za a sayar in ba ka san ta na hakika ba to za ka iya cin amanar mai saya don ba za ka ba shi information da yake bukata ba wannan wajibi ne har sai ka san abin kuma na biyu ka zama aminun amintacce ne duk abin da aka tambaye ka za ka faɗi gaskiya idan mai sayarwa ya baka yace nawa ka ci riba Allah ka baki ta miliyan 1 na sai da ta miliyan 1 da 200 shikenan Allah ya albarka sai ka gaya mar gaskiya hatsarin da ake samu cin amana yana yawa a harka sai su je su ce to mai sayarwa za ka ba mu 5% mai saya ma zai ba da 5% in kuma aka je mai sayarwa sai a ce mai saya ya ce ba zai bayar ba kai za ka bayar in an wajen mai saya kuma sai a ce mai sayarwa ce ba zai bayar kai za ka bayar to da mu a cikin kasuwanci aka samu rashin gaskiya to duk ribar da aka samu ba ta da albarka duk ribar ba ta da albarka ko me ka samu ka sa mutum bai da gaskiya zai ta harkan ya ci ribo miliyoyi amma zai ga shi kullun abin tausayi saboda dukiya ba yawanta ne ake bukata ba albarkanta ake bukata in Allah ya mata albarka dukkan kanta to za a more to da ka wadannan abu biyu a kiyaye na farko me yayin ya zama yana da ilimin abu na biyu kuma ya zama yana da amintacce ne duk abin da aka yi haka zai fada in nan za a baci nan za a bai sai ga musu oke bangare biyu za su ba mu so ku ku ba mu 1% su 1% a nan 2% nan 2% ayi abin da gaskiya amma kar a je san a ce kaza a je san a ce kaza ko kuma ma mutun ya ce yana so ya san waye ne kaza sai a ce ba za ka san shi ba ayi ta koye ne sayarwa shi ma ne sayan a koye shi ayi ta yin abu a duhu wai ba za a yadda kusan juna ba sai abu ne koma wasan boye boye wannan ba addini ba ne in akwai maslaha na a san juna a hada su abinda kake nema arzikinka duk duniya ba mai hana ka duk duniya ba wanda yake hana ka Allah ne yake iya baka kawai ka dauki abin da sauki kana so su haɗu eh to za mu haɗa ku idan gaba ta zo an kai gaba ana agreement to kaman jibi za ku iya haɗuwa ko biyu ku yi magana in Allah ya ga gaskiyar ku ta bayyana sai Allah ya albarkin da kuke samu wallahu ta'ala a'lam jiya mun tsaya akan aya ta nawa muka tsaya jiya aya ta 159 muka tsaya mun dan yi bayanin farkon ta kadan amma ba mu je karshe ba yau sai mu yi waiwaye a don tafiya sai mu kammala ta insha Allah ta'ala aran ma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi fabima rahmatin min Allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم سبود رحمة الله لي في ينهى لتاكزم لنت لهم ميتوش حالي جريس ولو كنت ذاكا فانت فضا ميجيجي دكي دكما مجنجنو مرساكو غليظ القلب مي كوشن زوتيا لم فضوا من حولك جماعة دكي كي وين كصحبين دكتون واضي سنبارك كي كالي أسيكم فرقا وانا آية الله يا بينا من كاوى والأبيعو نسي ينها لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانكم إكسي صفة القرآن بأتبا قتن تاتي لكوشن حالي قود بطأ كما جنجنوبا بأتبا يبنسا دبكر مجنابا ba a taba yabonsa da iya habaici ya bata wani ba, ba a taba yabonsa da tozarta wani ba. Ana yaba siyayyen halitta ne da tausayi da jinkai da kalmomi masu daɗi da kuma mutunta duk jama'ar da ya yi mu'amala da su sallallahu alaihi wa sallam. Hatta waɗanda ba musulmai ba da ya yi mu'amalance su sun amince shi amintacce ne, kuma mutum ne mai tausayi, kuma mai taimako, kuma adali ne mai riƙon amana. Don haka a wannan farkon ayar an siffata mana ɗabi'unsa kyawawa guda huɗu, kamar yadda aka siffata a wasu wurare jiya a maka mana guda biyu a ƙari, cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim, cikin suratu bara'a ko suratu tauba aya ta 128. Ya kuma kawo mana wa innaka la'ala khuluqin azim, cikin suratu al-qalam ko suratu nun wal qalam aya ta 4. To a nan wurin ɗabi'unsa guda huɗu da Allah ya kira, na farko shine rahama, na biyu taushin hali, na uku kyawawan kalmomi, da kuma ƙasƙantar da kai. Amma sai aka kawo a siffar korewa, sai aka ce ba mutum ne wanda yake ghaliz ba, bai kasance fazzan ba. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizan, ba don haka ba fazzi ba ne. Ghalizar kalbi kuma aka ce ba ghalizul kalbi ba ne, bi ma'ana mai taushin zuciya ne, mai tausayi ne, mai jinkai ne. In ka duba dukkan siffofin suna kama da junansu, amma kowanne daban-daban ne. Na farko shi ne rahama, shi ne siyayyen halitta, an siffata shi da merciful, mai rahama ne, mai ainihin kautatawa ga mutane ta ɓangaren rahama. Wato rahama siffa ce ta tausayi, duk inda ya ga abin tausayi yana sa shi jin tausayin abu. Shi sa yake fa bima rahmatin min Allah, rahamar daga wurin Allah take, amma Allah ya ba wa annabin nasa rahama. Shi yasa Allah ta'ala yakan siffata da cewa aiko shi duniya ma rahama ne. In fa ba dan an aiko shi ba fa, na sa ga muku ba da fa ba mana a wannan wurin, fa da ba anan muke ba. Yanzu wani anan da yake tare a nan, da wani ya tafi can yana gidan tsafi, da wani anan yanzu dan bori ne, wani anan ba dan aiko sai halda ba, da yana jeji dan fashi ne. A raba yadda yake da ƙarfin nan, abinda duniya ta sani shi ne Mike Israel. Ba zan ce muku kuma zai jigi dandam da bayo kan fa, a raba yadda faɗi dandam da bayo yau ba faɗa ba. Amma yadda yake da ƙarfin nan, da duniya kawai duk mai ƙarfi in ya sami mai rauni kawai ya murƙushe ne ya wuce. Gabannin aiko shi a duniya kana iya ga mutum da iyalinsa ta burge ta kawai sai ta ƙwace, sai dai ta kuka, aka ce ƙwatan iyalai. Da iyalin ka za ka zo, wallahi wannan gani ke ciha ba, wannan ɗan dan gidan gida wannan mace ha ba, wallahi sai ƙwace, kuma har abada ka rabu da ita. Haka fa ake a duniya, za ka aiko shi rahama ne, zuwansa duniya rahama ne ga dukkanin mu wallahi. Yanzu ɗan tausayin da kake wa iyayenka, tausayin iyalanka, aiko shi ne fa. Ka je tu ka ga yadda ake rayuwa. Mutum babansu zai ɗauki nauyinsu ya karatu ya gama digiri, wani ne shekararsa guda biyu ya ga baban bazarinsa ɗaya, sai dai hukuma idan uban ya tsufa ta ɗauki mai kula da shi su zo ana masa wanka ana mar wanki, amma ɗan ba zai yi ba. Yanzu duk damuwarmu da iyaye da iyalai ba dalilinsa ba ne? Ka ajiye mace a gida, ka ajiye yara a gida, ka ba su abinci da abin sha, duk mai dalili dan aiko fiyayyen halitta ne. In ba haka ba za ka kula, ba ruwanka da su, bare ma a ce kana aiki ko tana da albashi, to kowa ya ci nasa, ba haka ake yi ba. To aiko shi rahama ne. Arama tana da ayar da zaka ba mu misali akan aiko shi.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wannan misali ya zama cikin suratul anbiya ko aya ta 107 zai zama. Allah yace wa ma arsalnaka, ba mu aiko ka ba, illa rahmatan, fa sai rahama ne lil alamin. In an ce alamin shine gaba ɗaya universe, in an ce universe shi ne duk duniya, sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikinsu. To da ka aiko shi ba wai rahama ne ga musulmai kadai ba, hatta waɗanda ba musulmai ba rahama ne. Waɗanda ba musulmai ba aiko shi yayyen halitta rahama ne gare su. Me dalili? Ai a Qur'ani sun sha gayyato fushin Allah mushrikai a zamaninsa, amma Allah yake azabtar da su dalilin fiyayyen halitta yana cikin su kuma sunna ce ta Allah a yanzu bai ji wa duniya azaba daga an yi laifi sai an je filin kiyama a kama inda yau ne tunda ake wa Allah a duniya zai rika mana azaba yadda yake wa sauran al'ummomi da yanzu duniyar ta kare amma mu sai a yi hijira a ran ma kana da misali
wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haq من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ذبهم وهم يستغفرون
wannan zai zama cikin suratul anfal aya ta 32 da 33 wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ijna bi azabin alim lokacin da Allah ya ko annabin su yana makka yana madina iya karantarwa su waɗanda suka ƙaryata shi musulunci sai suka ce ya Allah in dai aiko shi gaskiya ne to kamar ruwan duwatsu daga sama kai ka ji dan adam da take shi maimakon ka ce in gaskiya ne Allah ka fahimtar da mu amma suka ce in gaskiya ne Allah kamar ruwan duwatsu duk duniya a kasa kowa in awitna bi azabil alim ko kuma azabal lahiran da yake fada tun ana duniya a zo da jahannamin kowa ya shiga cikin ta ma gaba ɗaya in gaskiya ne sai Allah yace wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba annabi kana cikin su albarkatin kana cikin su ko sun yi wa Allah rasar kunya sun tare a radu da ka Allah yace ba za mu yi ba albarkatin kana cikin su ba a daga musu kafa kuma Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna alhali suna cewa Allah ka gafarta mana hatta mu sai kai laifin gobe kai ji duka sai karanka guda kana cike aya rana ɗaya in ka tuba sai Allah ya karbi tuban sai ya fi maka kuma sai a share zulubin guda 10,000 sai a baka lada 10,000 dalilin ne dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba irin cin amana da Abu Sufyan ya masa na azabtar da shi a farkon musulunci ya toza tashi lokacin da shi ya halitta ya fatahu maka duba littafin ma'al mustafa shafi na 99:107 da ya shigo garin Madina Makka duk jama'a gani ake Abu Sufyan yau kan ya shiga uku kowa ne laifi ne amma laifin Abu Sufyan ya fi na kowa irin abin da yara ke cewa matsa ka da jini ya taba ka kawai ku matsa to da haka kowa yana ga mai laifi ne amma tausayin Abu Sufyan ya fi na kowa saboda kai ka san daga bannin a waiwaye ka sai an gama da su Abu Sufyan fiyayyen halitta aka zo aka kewaye su aka ce yace wa su mushrikan makka mata dun nuna anni fa'ilan bikum me kuke zatan zan muku suka ce akun karim wa bun akhin karim kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa mai daraja yace izhabu fa antum tulaka ku je dukkanin ku an yafe muku a matsayin fursonin yaki kuke to duk an saje ku an yafe muku shekara 13 suna masa azaba ya koma makka shekaru suna bin sa da yaki amma ran da Allah ya ba su iko yace ku je an yafe muku shi yasa ne ma al-mustafa yace ayyu qalbin hadha dan Allah wata irin wannan zuciya ce a duniya yake aje al'ummar da ke fada akan bulugarin niyya aka yi fadi yaki shekara 100 akan kwankurciya an yaki shekara 60 da kai amma yayi goyi da al'ummar guda ɗaya suka zama al-muhajiruna wal ansar suka zo suna bada duk dukiyoyin su ga wanda ya hijira ya dawo garin su ayyu qalbin hadha aka ce to Abu Sufyan fa mun ji ka yafe mana yace man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin ai Abu Sufyan duk abin da ya zalunce mu yanzu wanda ya shiga gidansa ma in me ne fi ne to ya shiga mafaka mun yafe masa ko neman ka muke yanzu shiga gidan Abu Sufyan to ka abinka ba za a taba ka ba don Allah in ba rahama ba ina za a yi wannan in ba fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wa sallam cutarwar shekara da yawa yana sallah a makka akan ɗauko mahaifar raƙumi a zuba a kansa sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗauko mahaifar raƙumi a ɗora a kansa ran da zai fita a garin makka akwai dukiyoyinsu mutanen garin makka da aka ba shi amana sahabbai suka ce sun kwace bana dukiyoyi, sun kwace bana gidaje, sun kwace bana zidare, sun kwace azafa. Manzon Allah, mu tafi da dukiyar su don mu gudu garin Madina. Annabi ya ce a'a, abin su da ke hannunmu amana suka bamu, namu da suka ɗauka kwace suka yi, za mu mayar muku nasu gobe kiyama. Allah zai kwato mana nasu ya mai da dukiyoyin su a dare tukun da yake a garin sallallahu alaihi wasallam. Duk azabar da aka masa a Makka ba haifar da shi, amma duk da haka ya bar mahaifar ya koma ta amaran da ya dace da shi duk ya yace musu. Mutanen Taifa suka masa azaba, mala'ikan duwatsu ya zo yace me kake so a muzo a halakar da su? Yace a'a, Allah ya rayar da su a cikin tsatsan su. Allah ya cire bayi da kware da za su bauta masa, ni shi nake bukata ba su halaka ba. Sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah yake fadima rahmatin min Allah, dalilin rahmar Allah. Abdullah ibn Abbas cikin tafsir da Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh, da tafsir Taysir Karim al-Rahman, fi tafsir Kalam al-Mannan, yace ai ko shi rahama ne ga duk duniya, da musulmi da ba musulmi ba. Yace hatta dabbobi da bishiyoyi ai ko shi yayin halitta rahma ne gare su. Sallallahu alaihi wa sallam. Fadima rahmatin min Allah linta lahum, aiko shi rahama ne. Na biyu Allah ya ce linta lahum, kaza ban da taushin hali gare su. Siyayyen halitta iya da taushin hali, ba a siffata shi da taushin hali, halinsu hali ne na taushin hali. Kuma ya karantar da mu taushin hali, yana cewa inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli, Allah yana da taushi kuma yana son duk al'amarin da kake da taushi a cikinsa. Allah yana tsoka wa yuti sirriki ma la yusti fil ulf, Allah yana baka nasara a cikin taushin hali. Ka zama mutum ne mai taushin hali, nasara da baka samun ta a cikin taushin hali. Ga hadisin nan a cikin Muslim, hadisi na 2593. Duk abin da kake nema ka zama mai taushin hali, zamanka da iyalanka ka zama mai taushin hali, mu'amalarka da ƴaƴanka mai taushin hali, zamanka a ofis da talakawanka mai taushin hali, zamanka a fadarka na sarauta mai taushin hali, zamanka a fadarka na mulki ka zama mai taushin hali. Annabi yace Allah yana ba mu nasara a cikin taushin hali da ba a taɓa samu a cikin taushin hali. Taushin hali siffa ce da ake mu'amalantar ƴan wuta gobe kiyama, amma ba siffa ce da ake mu'amalantar bayin Allah na kwarai a bayin kafa ba. Shi yasa Allah ya siffata halin mala'iku ga ƴan wuta da taushi, da cewa ne ya ayyuhal ladina amanu,
ya ayyuhal ladina amanu ku أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون علون ما يؤمرون.
سورة التحريم آية تشهد الله يقول الله سورة التحريم غلاظ شداد سبودة لي سبودة سنة ديل لأموتني بعدين بني كان أباك دومي كوشن حالي جاء يلك كان شبو واجدا كوائنا قدوة جاسرين يازو جاسرين يازو كجو كبويا wani shi gaban aiki, wani je kitin ya buya, kowa yana jin tsoro ba haka zuciyar bayin Allah na kware take ba. Kana shigowa ka ga yaran ka kowa yana gudu, abba abba dadi, to haka dai dabi'o. Iyalanka daga sun ji sautin ka a kofar gida, kowa na murna mai gida ya dawo. Talakawanka a ofis daga sun ji ka shigo, kowa yana murna. Saboda me? Saboda sun san zuciyarka mai taushi ne. Kada jin tausayin su. Wannan shi ake cewa empathy. Yanzu yana cikin mafi muhimmancin skills a duniya, da in ka mallaka kake nasara a duk abin da ka saka a gaba. According to the revolution, empathy yanzu shi yake leading. Wannan hatta Oxford University da MIT a binciken su ne, mutumin da ke shugabanci ko yake aiki in bai da empathy baya nasara. Kuma iya daga cikin siffar da na'urar Bature bata mallaka ba. Yanzu artificial intelligence ba ta da empathy, saboda social skills ne. Ba ka da empathy. shi yasa duk yadda ake yin na'urori akwai dabi'un dan adam da na'ura ba ta iya replacing dan adam empathy da kici yanzu according to the World Economic Forum AI a sabon lissafin su banda tsohon lissafi zaka sa mutane dalilin artificial intelligence mutum miliyan 83 za su rasa aiki a duniya dalilin kirkirar na'urar da ma'ana wanda ya iya AI zai fata aikin su amma sai suka ce za a kirkiri sabbin ayyuka kuma miliyan 69 in ka aura za ka ga za a rasa aiki miliyan 14 amma daga cikin abin da artificial intelligence ba zai fi shine empathy da mercy wannan siffa na fiyayyen halitta rahama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin la anbiya 107 da kuma linka lahum babu wani technology a duniyar ke da wannan siffa din shi sa idan dan adam ya mallaka to zai yi abin da technology bai sai yi ba zaman da kuka yi anan ake karanta ayoyi suke taba zukatanku babu technology za a karanta masa Qur'ani taba zuciyarsa saboda shi ba mutum bane sai yasa waɗannan ɗabi'u suna da muhimmanci mu karantar da ƴaƴanmu ɗalibanmu mabiyanmu almajiranmu talakawanmu a duk inda muke su zo mu jama'a masu rahama jama'a masu tausayi jama'a masu jinƙai jama'a masu taushin hali linta lahu sai sa wani hadisi da Allah ke cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa kana daga wancan hadisi na 2593 a Muslim sai wannan shi da 94 ne cewa taushin hali duk inda yake da cikin wani abu to zai yi wa abun ado ado yake wa duk abin da ya shiga amma taushin hali duk inda yake da cikin abu to al'amarin abun lalacewa yake yi ko zaman ka da iyalanka duk iya cefananka da can gidanka da na'urorin da ke gidan da kudin cefane da kake ba su in kana da taushin hali zaman gidan baya dadi so mu zama masu taushin hali kuma taushin hali ya shiga har cikin sunan da muke sa wa ɗaya mu rika sa musu suna na taushin hali Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah yace kakansu ya zo wajen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam annabi yace me sunanka sai yace me yace hazr wato kaman a ce taushi ko kuma ka ce ƙasa da take mara daɗi ƙasa da take not friendly sai manzo Allah yace a sunanka sahal wato kaman mai sauki ba mai kaushi ba mai taushi in kuma ƙasa ce to ƙasa mai saukin hali sai kakan sai yace a annabi ai ba da son canja sunan da baba na ya sa mini hadisi ne a Bukhari na 6170 ba da son canja sunan da baba na ya sa mu yace bai canja sunan sa ba dalilin wannan Sa'id ibn Musayyib a cikin sayyid tabi'i mafi ilimi a duniya a cikin tabi'ai amma yace duk zuriyar mu san da kowa ya kaucin hali saboda me saboda wannan sunan kakan namu san da ya bi zuriyar mu so wani lokaci wani kaushin halin gada ne suna ne kadai idan ka sa wa ɗana kaushi dalilin wannan sai ga duk zuriya su ne sai sa duk fiyayen sunayen Allah za ka ga babu sunan kaushi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar za ka ga sunaye ne hatta sunan da ke nuna buwaya ta Allah ba ka jin suna na kaushi duk sunayen Allah ba inda Allah aka ce Allah mai makirci ne babu inda Allah aka ce kawai mai tsanani ne babu inda aka ce Allah menene ne ba inda aka kira Allah sai Allah mai yaki ne na'am ba inda aka siffata Allah ta'ala da siffar cewa shi ne kaushin hali ne wajen azabtar da mutane tare da wutarsa ce amma babu sunansa na shi ne azaba ne a shiga wuta duk sunayensa an ciro su ne a cikin taushi da nuna isa na mulki kuma isa na mulkin sai ga nuna cewa akwai rahama a cikinsa isa na mulkin mai rahama ne don haka linta lahum sai ka zama mai taushin hali don haka siffa ta farko tausayi da jinkai na biyu taushin hali shi yasa kalmomi sai ana koya wa mutane kalmomin da ake aiki da su idan kana liman ko malami mai wa'azi ko mai jawabi a rediyo ko kuma shugaba da daga lokaci zuwa lokaci yake conference ya addressin talakawa kar a same ka da kalmomi munana a bakinka in kana mai wa'azi kar a same ka da kalmomin batsu a bakinka, kar a same ka da kalmomin nuna kaman baka da tarbiyya. Ya zama duk kalma da kake aiki da ita ka gane cewa jama'a da yawa suna koyi da kai, ba daidai bane mai wa'azi zama yana ashar mutum ya dauko kalmomi da ƴan taka suke yi ya jefa, wannan bai daga cikin linta lafo. Kuma duk yadda kake karantar da addini ya zama jama'a sun cutar da kai, kar ka musu addu'ar toshin alatsi ne. Ko yayi akai ka roki Allah ya shiryar da su, don kai siffar ka siffar likita ne. Likita baya fushi da mara lafiya, likitan mahaukata baya fushi da mahaukaci. So kai likitan mahaukata ne spiritually, so ba aikin ka bane kai kayi wa'azi wani ya maka ƙarya ya maka tsazafi ya zage ka kuma kai ma ka zo ka kafa ka ce yau sai mun rama, ba aikin ka bane. Sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kawai, in ka ji kai dariya ka kada gaban ka kai gaba, ba abin da zai maka. Da haka linta lahu na uku yace walau kunta fazzan, inda ka kasance fazzan shine aljasi ashadid alqaul kamar yadda Ibn Uthaymeen rahimahullah ya faɗa, shine kar ka zama mutum mai jiji da kai mai kuma kalmomin alfahari. Siyayyen halitta baya alfahari, shi yasa ko ya faɗi rahamar da Allah ya masa irin zai ce ko ni shugaban ƴan adam ne, sai ce babu alfahari a cikin. So kana iya gode wa ni'imar Allah amma kar ya zama kana da alfahari. Sai sa in ilimi Allah ya baka a same ka da tawaliyo, baka ce duk duniya na ji kowa, ba siffar da ilimi bane. Baka zama ka ce ai kun fi kowa ilimi, in a hadisi ne mu ne, in Qur'ani ne ku ne, ba siffar mai ilimi bane. Siffar mai ilimi duk yawan ilimi akwai shi da tawaliyo a ciki. In Allah ya baka kudi a same ka da tawaliyo, kar karka ce in daga dama duk kauyen ku zan sai kauyen naku, lole ba kudin kauyen naku, ba haka bane. Dukiyar nan da Allah ne ya dora ta akan ya ga yaya zaka yi da ita ne, kar a same ka da wannan. In Allah ya baka mulki na sarauta ko na kujerar siyasa ko wani abu, kar a same ka da alfahari da kaushin hali, in kai wannan Allah zai jarrabe ka. Kawai ka ce mulkin nan Allah ne ya bamu, aro ya ga yaya zamu yi da shi, muna neman Allah ya taimake mu. So zaka karka zama fazzan, kalmomin bakinka ya zama akwai tausayi da jinkai na jama'ar da ke jinka, ka zama mai tausayi gare su, mai jinkai gare su, amma ba mai tausasa magana da kuma zagin jama'ar da ke karkashinka ba, ko a matsayinka na malami ko shugaba ko a matsayinka na mai ilimi, ba daidai bane. Musamman irin hali da ƴan uwanmu suke masu karantarwa a makarantu, akwai wanda in ka je higher education za ka ga halin babu kyau, malami tsoronsa ake ji, in ya shigo babu magana mai daɗi sai bakar magana, wani ɗalibin kawai kuskure ɗaya ya yi amma sai ce an baka kari oba, kuma duk ƙoƙarinka ba za ka ci kos ɗin ba. Wannan ba siffar bayin Allah na ƙware ba ne, siffar bayin Allah na ƙware kalmomin bakinsu masu daɗi ne, hatta maƙi yana fahimta. Sai sa babu kalmar zagi a cikin hadisi, saboda zagin mutum mai imani ai fasikanci ne. Baka taba gani duk yadda aka tsada da yayyan halitta a garin Makka abinda aka masa satin ne, babu wani dan adam yau a duniya da ya dauki wani kancin da aka yi yayyan halitta na wata daya. Amma shekara goma ka ku yayi yaje Makka ma ba a bashi ba, amma duk da haka yaje Madina ma ba a bashi ba, amma duk da haka baka iya ga wata kalma mai muni a kan mutane gare shi, sai da liko sai dai addu'a a cikin maganar sa. Inda ma kawai rana ɗaya ce Allahumma il an fulanan wa fulan, Allah yake laysa laka min al-amr shay, an cutar da shi iyaka, amma sai Allah yake al'amarin ba naka bane, annabi kar ka yi shi, ka bar mu da su. Shi yasa hidima na al'umma shugabanci ne, karantar da addini ne, shugabanci na sarauta ne, na ilimi ne, na siyasa ne, ko menene aiki ne na mai hakuri, sai da hakuri da yashiya. In babu yashiya ba a ci gaba. Wanda zai cutar da kai shekaru biyar ka gamu da shi kawai baka san ya yi ba, shi da kansa sai ya karu. Duniyan nan mutum ya yi alheri ma yaya kare bare mai sharri, alheri ma a yanzu kana yi don Allah yaya aka kare bare mai sharri. Duk fa abin da wanda zai maka na sharri ya tona ramin mugunta, kansa yake tonawa. Don haka walau kunta fazzan, annabi bai kasance fazzi ba, kalmominsa suna da daɗi. Ghalizal kalbi kaushin zuciya, annabi bai da kaushin zuciya, bai da kaushi. Shi yasa duk inda zai yi wani abu in hukunci ne ko menene, in aka ba shi zabi, in halal ne mai sauki yake dauka. لا يخير بين شيئين الا اختار الا اختار ايسرهما كما في حديث يكي البخاري 2327 با اتاو باشي زادن ابو غدا بيو با فاشي يا دوكي مي سوكي duk hukuncin da zai jama'a yana duba wanne ne mai sauki shi yasa ka'idar malamai shine ka zama in kana alƙari mai taushin halin da babu rauni a cikin sa shi yasa yake cewa walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlika kalmar in faddu lam faddu min hawlika da waɗanda suke tare da kai sun yi ne sun watse har ma za ka ba misalin kalma da in faddu ta zuwa Qur'ani
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul jumu'a ko kuma mu ce aya ta 11 kaga Allah ta da yake cewa wa idza ra'aw tijaratan in so ga kasuwanci ko wani abu na karholiya aw lahawalin faddu ilaiha suka tafi suka barka shine watsewa wato ranar juma'a idan nudiya lil salami yawmil jumu'a idan har suka watse shine in faddu ko kuma nabina ya gulla tun su ko alaman inda rasulullahi hatta yanfaddu kamar da yake cikin suratul munafiqun sura ta bayar da kenan ko aya ta 7 wannan misali ne so Allah yace da ka kasance ne bakaken maganganu da kaushin zuciya da duk sahabbai sun watse sun barka jama'a akwai fa'ida mai muhimmanci a nan a dukkan shugabancin da akwai tausayi da kautasa wa mutane da kuma rashin kautasa muku a magana sannan da rashin kaushin zuciya a shugabanci wannan shugabancin jama'a suna karuwa karkashin sa su yi biyayya a cikin sa amma duk shugabancin da ke da kaushin magana da kaushin zuciya babu tausayi ba a hada jama'a a cikin sa ba a taba haduwa a gare shi ko liman ne ya cika kaushin magana to haka za a yi ta watsewa ana barin masallacin ran da ka bar wajen kana wurin ka tafi ranka ya baci an yi maganganun da bai dace ba ranar wani kuma abin da aka yi ya ji daɗi saboda an zage wani wanda baya so shi da ya zo shi ba shi shekara ɗaya wata ran ba a taɓo kansa ko kan wani wanda yake so a zage shi ma sai ya tafi abinsa to shi yasa ba a haɗa jama'a a kan fahimta ɗaya da kaushin hali suna haɗuwa ne da tausayi da jinƙai da ainihin maganganu masu daɗi wanda shi ne ke haɗa jama'a suna haɗuwa a samu haɗin zuciya da haɗin kai in akwai shi da haɗuwar zuciya don asali haɗuwar zuciya ne ba haɗin kai ba ana samun wannan a cikin tausayi da taushin hali da magana mai daɗi na huɗu da taushin zuciya zuciyar da take da jinƙai zuwa ga mutane karya da maka'ida kullum jahannama ake kai mutane duk jama'a da kai su jahannama ba za su fahimce ka ba ya zama kullum kana gaya musu akwai rahama akwai azaba akwai aljanna akwai wuta kullum bainar raja wal hawf ne amma a cikin kalmominka hatta azaba kana musu ba sha'awa kake su ji azabar ba in ka ce wa mutum wannan laifin da kake ni ba na so ka shiga wuta kuma abin da ya turji hadda ne kanka da nake da kauna sai naga a Qur'ani wannan aikin na ɗan wuta ne kuma wallahi bana so ka shiga wuta zai fahimce ko ba ne fahimce ka ba amma sai kace ai wannan aikin na ɗan wuta ne kai ma yanzu ɗan wuta ne kuma sai ka fashe da dariya kamar celebrating zuwa wutan sa ake yi kana ma murna ai waɗannan ƴan jahannama ne kuma kana dariya sai ba aikin mai karantar da addini bane shine addini ba aikin sa ne murna an je wuta ba aikin sa shine ya zubar da hawaye wani na aikin ɗan wuta me yasa ba zai gane gaskiya da gaskiya ba sai sa Allah yace lan faddu min haulika ana haduwa akan taushin hali da taushin zuciya da magana ne kyau amma ba iya taba haduwa a cikin shugabanci a cikin kaushin hali da kausa magana don haka Allah yace fa'afu anhu annabi ka musu afuwa suwa kenan as-sahaba radiyallahu anhum kai afwa wannan tsakanin sa da su ne annabi ya zama mai forgiveness mai yafiya yayi pardoning din su wannan siffa ce ta biyar da Allah ya kara kira na cewa yayi shine dole idan kana shugaba akan ƴaƴanka ne ko iyalanka ne a gida ko akan makarantar islamiyya ne kake karantarwa ko headmaster ko principal ko vice chancellor ko rector ko provost ko kuma kana jagati ne ko hakimi ko sarki ko kuma kana shugaba na siyasa kana kansila ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ko kuma kana commissioner ne appointee ko kana minister ko advisor ko kana ainihin legislator ne kana member ne ko house of rep ne ko senator ne a same ka da yafiya da duk waɗannan siffofin baya na farko rahama na biyu ne taushin hali na uku taushin zuciya na biyar yafiya shugabancin da babu yafiya musamman idan yafiya din zai zama wanda aka yafe wa yayi da na sani yace kai nayi kuskure to anan yana da muhimmanci don ana so yafiya ya kawo gyara ne ba ya bude kofan barna ba araba zakai ba misali a Qur'ani
فمن عفا وأصلح فأجره على الله يحب الظالمين
وانا يا ذم تجن سورة الشورى آية نوى آية أربعين الله يمسح البركة حسنة آية أربعين الله يسي وجزاء ka nemi ni da yake muni ba sai afuwa ya yafe to ladan sa da wurin Allah amma ana so idan zaka yafe babban laifi ba su san wani akan irin cutan da ka nuna ba ni zan yafe masa amma kar ka tsoro irin wannan in yace ya amince to sai ka yafe masa saboda ne yafiyan ya kawo gyara gaba ba za a tsoro wani ba amma in zaka yafe dalilin yafewa ya dauki mota ka ta dan wani a hanya yana tuki na ganganci yace ya yafe ya buje iyalin wannan ta karye yace ya yafe da kofar ya shiga ba da yi saboda kowa ma bai yafe ne shi sa wannan lokaci kuma in akwai doka wanda suke ta'addanci ko suke kidnappers ko bandits a kama wasu kowa ya gani wanda ganar ba zai kara yi ba amma an kama wane ya ji shi ya kashe mutum 80 an kama shi bayan shekara uku ya fito ga shi nan a kasuwar wuce yana yawo ga shi nan a kaza kaza haka za a gani wani ma sai ya gani ya tsabtar da kafa da yasa kullum ana so afuwa ya kawo gyara to afuwa shine tsakanin shugaba da talakawa mai gida da iyalansa shine fa afu anhum gaba na gaba wastaghfir lahum kuma ka roƙa musu gafara Allah shine na shida shine haƙƙin shugaba a cikin addu'arsa akwai addu'a wa talakawansa in kana shugabanci karka dauka wai wayanka ne yake bada nasara duk duniya babu shugaban da zai nasara da wayansa kadai ko da iliminsa kadai sai da ne sai da tallafi daga wurin Allah sai sa ka'ida shugaba ya zama mai kaskantar da taimakon Allah ya taimake shi kuma ya rika addu'a wa talakawansa illi man ne ya rika addu'a malamin islamiyya rika daliban ajinsa wanda yake shugaba a gari ya mutanen garin su addu'a shine wa sajadar da ku ya Allah fil amri ka rike neman shawarin su cikin al'amura consultation wajibi ne musamman kan abin da babu nafsi kasar an Allah ya ce annabi ya ce musamman kan abin da babu masana daga ƴan kasuwa, masana daga sarakuna waɗanda suke da expertise sai a tara su, sai ga abin da muke so ku ba mu shawara. Fa idza bayan an ba da shawari, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, in ka daure ni yin abu kane ne taimakon Allah, Allah yana son mutane masu saka tawakkali gare shi. Allah ya ba mu ikon yin tawakkali zuwa gare shi. A wannan aya ne kada ya Qur'ani Allah ya ce inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, da wannan sifa da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala a'lam. Kowa ya kafara majlis ne yake.